الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد غديات تبتا وبنجي تبارك وتعالى wanda ya sake kaddara haduwar mu domin ci gaba da karatun mu na hadisi a cikin littafin mu mai albarka littafin Umdatul Ahkam bi Sheikh al-Imam al-Hafiz Abi Muhammad Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala mun gama bayani cikin Kitabu Talaq wanda a yau insha Allahu Ta'ala za mu tashi da kan babi na biyu a cikin littafin shine Babul Idda baban da yake bayani game da idda ta diyamaci
na'am bismillahir rahmanir rahim Babul Iddati an su bai'at al-aslamiyyati annaha kanat تحدث سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكة رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجينا للنكاح
ترجينا النكاح نعم
ترجينا النكاح والله ما أنت بنكاح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي
جمعت
علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر
نعم Babul Idda wannan babe yana bayani zai yi mana bayani dangane da abin da ya shafi idda ta mata idan mace mijinta ya rasu akwai ta kaba da za ta yi idan mace mijinta ya sake ta akwai idda da za ta yi kafin wani sabon miji ya aure ta ko to wannan babe abin da zai tattauna akai kenan an su bai'at al-aslamiyya radiyallahu anha wannan hadisi na farko an amso shi daga Nana Subai'a al-Aslamiyya wato wanda tana ɗaya daga cikin wato kabilar al-Aslam Nana Subai'a annaha kanat tahta Sa'd ibn Khawlata haƙiƙa ta kasance a ƙalƙashin igiyar auren ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shine Sa'd ɗan Khawla wa huwa min bani Amir ibn Lu'ay wannan sahabi na ma'aiki Sa'd ibn Khawla shi ya fito ne daga fami din Amir ibn Lu'ay wa kana mimman shahida badaran sannan kuma wannan sahabi yana ɗaya daga cikin sahabban da suka halarci yakin badar tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato babban sahabi ne fatuufiya anaha fi hajjatil wada'i wato sai aka amshi ran Sa'd ibn Khawla yana tare da ita wannan matar tashi Nana Subai'atu lokacin da ya tafi hajji ta bankwana a hajji ta bankwana ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan Sa'd ibn Khawla a can Allah ta'ala ya amshi ransa shine wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana tausaya mai saboda ya rasu a Makka wannan Sa'd ibn Khawla duk wata gwagwarmaya tama yake alaihi salatu wassalamu da shi a ciki
na'am
yana daya daga cikin wadanda suka huto suka bada ransu da dukiyar su a filin badar
na'am
saboda daukaka addini na musulunci
Allahu akbar
wanda ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisin Ali ibn Abi Talib wanda yana cikin sahihain wa ma yudrika la alla Allah tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum ya gaya wa Umar ibn Khattab yace malam Umar baka yi sani ba fatakila ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kallaci wadanda suka te suka kasance tare da ni a filin badar yace duk abin da kuke so ku aikata na gafarta muku daga yau to wannan sahabi Sa'd ibn Khawla yana daya daga cikin su
na'am
sannan kuma yana daya daga cikin wadanda suka tafi yakin Uhud
na'am
bayan wadannan akwai gurare da yawa wanda ya halarta tare da ma'aiki to lokacin da ma'aiki ya zo shi hajji ta bankwana Makka Allah ya kaddara anan zai rasu to da ya rasu shine ma'aiki alaihi salatu wassalam yake tausaya mai ina ma dai a ce a Madina ne ya rasu
Allahu
kasar da yayi hijira zuwa gareta
na'am
to shine anan ya tafi aikin hajji ya rasu wahiya hamilun to lokacin da ya rasu matar shi nanan Subai'a tana dauke da ciki tsohon ciki tana da ciki dama ya tafi Madina ya tafi Makka ya barta a Madina tana da tsohon ciki to falam tanshab ko falam talbas an wada'at hamlaha ba'da wafati nanan Subai'a to bata dade ba ta haife abin da yake cikin ta bayan rasuwar wannan mijina ta saboda dama tana da tsohon ciki labarin rasuwar shi yazo mata ba dade ba kawai ta haife abin da yake cikin ta falam ma ta'allat min nifasiha lokacin da ta tsarkaka daga jinin biki bayan ta haife abin da yake cikin ta ta'allat ma'ana tahurat lokacin da ta tsarkaka daga jini na biki tajammalat lil khubabi kawai sai ta buga kwalliya ta yi ado saboda bazawarai
na'am
an gane bayan mijinta ya rasu da kwana 40 ta aihu da ta aihu bayan jini ya doke mata na biki kawai sai ta buga kwalliya ta yi ado saboda bazawarai idan mace mijinta ya rasu kwana nawa za ta yi tana ta kaba da kwana 10 wajen kwana 130 za ta yi to ba kowace mace ce bace take yin kwana 130 amma dan shine ta kabata mace wanda take mai ciki hukuncin ta ya sha bambam da wanda ba ta da ciki an gane da kyau to bayan ta gama aihuwa da zaran ladda ta aihu rannan ta fita daga ta kaba ladda ta aihu rannan ta fita daga ta kaba in har akwai wani bazawari wanda ya ganta ya ji labari an ce ta aihu daga ranar yana iya ka a kan shi in ta yarda a ranar ma za a dalma mata aure da shi za mu ga maganar Ibn Shihab bin Zuhri to lokacin da ta tsarkaka daga jininta na biki tajammalat lil khutabi sai ta yi ado ta yi kwalliya lil khutabi saboda bazawarai su zo su tattauna ta yi aure ta koma gidan mijinta ta tafi gidan mijinta fa dakhala alaiha Abu Sanabil ibn Ba'kakin to sai wannan Abu Sanabil ibn Ba'kak daya daga cikin zauran da suka zo wajenta iganan sai ya shigo wajenta rajulun min bani Abdiddari wato mutum ne daga cikin kabilar Banu Abdiddar yana daya daga cikin yan kabilar Banu Abdiddar fa qala laha da ya shigo wajenta ya ga yanda ta yi kwalliya sai ya ce da ita mali araki mutajammilatan ce ya nake ganin ki kin yi ado wannan kin yi kwalliya la'allaki tarjinan nikaha watakila kina kaunal aure ko la'allaki turjinan nikaha watakila kina kaunal aure ko wannan yanda na ganki dinnan yau yanda na ga kin yi kwalliya dinnan ba ta zama bace
na'am
watakila so kike wani ya taya kuma ki sallama ki yi aure ko yace to abinda zan ga miki wallahi ina rantsuwa da Allah ma anti binakihin ke ba za ki yi aure ba hatta tamurra alayki arba'atu ashhurin wa ashrun har sai watanni 4 da kwana 10 sun wuce a gare ki wannan ita ce takabarki saboda shi ya dauki aya ta cikin suratul baqara amma ce ta shafi kowace mace wanda mijinta ya rasu saboda Allah ya ce wallazina yatawaffawna minkum وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا to shi tunanin shi duk matar da ya zamanto mijinta ya fadi ya rasu to za ta zauna ne kafin ta yi aure sai ta yi wata huɗu da kwana goma.
Sai ya ba ta fatawa da wannan ayat ta cikin suratul baqara.
Qalat subai'atu, nana subai'a al-aslamiyya ta ce falamma qala li dhalik, yayin da wannan abu sanabil ɗaya daga cikin basawaraina ya gaya mun wannan maganar, ta ce hankalina sai ya tashi. Jama'atu alayya thiyabi hina amsaytu, sai na tattara tufafina na sa a jikina na lulluɓa lokacin da na mareta. Fa ataytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, sai na tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Fa sa'altuhu an zalika, sai na tambaye shi game da wannan hukunci din. Na ce ya rasulallahi, gashi dai ni matar wane ce, kuma lamarinsa ya kasance kamar yadda ka sani, Allah ta'ala ya amshi ransa a hajji ta gwankwanarka da ka tafi aikin hajji a can ya rasu. To yanzu kuma ina da ciki dama lokacin da ya tafi da ya rasu. To yanzu na haihu kuma na ɗarkaka daga jini na biki. Yanzu na yi kwalliya ina famar bazaure su zo a tattauna in zaɓi ɗaya daga cikinsu in yi aure na in tafi gida. Shi kenan kawai malam Abu Sanabil naka da ya zo shi sai ce ai ba zan yi aure ba har sai na yi wata huɗu da kwana goma. Yaya ne wannan lamarin? Fa aftani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli, nana Subai'a ta ce sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bani fatawar cewa haƙiƙa ni na halitta ga bazawarai tun daga lokacin da na haife ciki da tun ran in aihu, daga wannan rana bazawari ya halitta ya ganni ya taya ni, ba wai yau ba bayan na tsarkaka. Wa amarni bi tazwij, ma'aiki alaihi salatu wassalam ta ce ya umarce ni da in yi aure in dai har miji ya bayyana a gare ni, in badali idan har miji ya bayyana a gare ni. Ya ce mata kawai in dai har kin samu bazawari mai kwari mai hankali mai mutunci to ki aure shi kawai, ya halitta ki aure ba ki da matsala. Ya ce to shi Abu Sanabil umumin ayar da take cikin suratul baqara ya ɗauka. To amma ayar da take cewa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, mataye waɗanda suke da kwai ciki, to ajalin iddarsu ko ajalin takabarsu shine su haife abin da yake cikinsu. Idan mace mijinta ya rasu, mata ne su guda uku, guda biyu dukkaninsu ba su da ciki, ɗaya tana da ciki. To yanzu ita ɗayar na inda ya tsohon ciki ne gare ta, ita za ta fara fita daga takaba. In sati ɗaya radda aka ce yau baban su wance ya yi sati ɗaya da rasuwa rannan ta aihu ko, rannan kawai shi kenan, sai ta ce alhamdulillah ta fita daga takaba daga rannan. Yan akwai wani dama wanda yake santa, shi kenan kawai sai ya zo ya sallama. Ce to ba wanda wuta wuta ba za a yi saboda shi ƙarfe da zafi-zafi ake bugun shi. Yanzu kina ji ko? In dai har kin yarda, yanzu yau muna rana kaza ko, to zan yi ƙoƙari wajen gobe in ba da sadaki a kawo, kawai je ba a ɗarma mana aure. Ki je gidana a can ma za ki bikinki, saboda nan kar ki zauna a ce ba ki kyauta ba, gidan marigayi za a yi biki a tare jama'a da sauransu, a can za ki bikinki. Ya yi miki ɗinki ma na sabuwar shadda. Ta ce yana ɗarma mutane ne, ta je ta babu laifi. Babu laifi, in dai har miji ya bayyana ya halitta wannan addini na Musulunci, wato yana da kwai tsari. Qala ibn Shihabin Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith az-Zuhri, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, yace wala ara ba'san, yace bana ganin laifi an ta tazawwaja ta yi aure hina wada'at, lokacin da ta aihu. Da zara an ce ta aihu to babu laifi, yace shi baya ganin laifi ta yi aure a wannan lokacin. Wa in kanat fi damiha, koda tana cikin jini na biki, babu laifi ta yi aure ta tafi gidan mijinta sabo. Ghaira annahu la yaqrabuha zawjuha, sai dai cewa mijinta wannan nabiyin da ya aure ta, sabon mijin nata ba zai kusance ta ba. Hatta ta tuhura, har sai ta tsarkaka daga jini na biki. To wannan ita ce fatawar Ibn Shihabin Zuhri, inda a ce radda aka ce mata mijinta ya rasu, ana fafutuka kafin a je a kawo likafani a mai wanka da sauransa ta ayyu ta gama takaba an gane ko ba za ta yi doguwar takaba ba wannan idan kawai takaba ɗin rana el awoyi ne ma kawai tai shikenan kawai amma inda a ce ta ayyu bayan ta ayyu da ɗan mintuna ne mijin ya rasu to dole kuma sai ta yi takabar ta Allah an gane ko me kwanakin da yawa wata hudu da kwana goma nan tunda yanzu ta fita daga cikin waɗanda suke da kwai ciki idan tana da ciki takabarta shine ta haife abin da yake cikin ta amma idan ba ta da ciki shine takabarta za ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma kamar yanda za mu karanta a hadisi na biyu na'am
wa an zainaba binti ummi salamata radiyallahu anha qalat tu fi hamimun li ummi habibata fad'at bi sufratin wa masahat bi dhira'iha fa qalat inna ma sana'tu hadha li anni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa thalathin إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة
نعم
الحميم القرابة
نعم وأن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت وأن حديث أن أمسوش دقنان زينب ليار مهيفي المؤمني إتتنان أم سلمة يردل الله تقال تبتا أغريسو نعن زينب تتي توفي حميم لأم حبيبة واتو أن أمشرن makusanci ɗaya daga cikin makusantan Ummu Habiba wanda Allah ta'ala ya amshi ransa a wannan lokacin shine babanta Abu Sufyan Ummu Habiba babanta Abu Sufyan Allah ta'ala ya amshi ransa lokacin tana kalkashin igel auren ma'aiki alaihi salatu wasalam tana gidan ma'aiki shikenan ana nan radda akai kwana uku na shi radda aka ce yau babanta yana da kwana uku da rasuwa fada'at bi sufratin sai ta nemi a kawo mata da hoda fa masahat bi dira'iha ta shafa a damtsan hannayenta da kuma fuskarta sai ta ce wallahi ba wai dan ina buƙatar in yi ado da hoda bane yanzu na nemi a kawo din a'a saboda in nuna wa jama'a cewa na fita daga cikin wato wannan alhini na rashin babana an gane ku saboda tace inna ma sana'atu hadha sanide kadai na aikata wannan li anni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul saboda ni naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yahillu limra'atin baya halitta ga matar da tu'minu billahi wal yawmil akhir ta bada gaskiya da Allah da rana ta karshe an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin da ta zauna ta yi takaba ga wani mamaci sama da kwana uku illa ala zaujin face dai akan mijinta wannan za ta zauna ne arba'ata ashhurin wa ashara za ta yi watanni hudu da kwanaki goma idan aka ce mace mahaifinta ya rasu iya adadin kwanakin da za ta dauka ba tare da ta yi kwalliya ba da ta yi ado ba ta zauna da kaya bursusu da ka ganta ka ga alamar komawa zuwa ga Allah shine kada ta wuce kwana uku idan aka yi kwana uku shikenan kada ta wuce kwana uku ran na hudu inda ta saba yi wa mijinta ado to a ran na hudu ma za ta ci gaba da yin adanta an gane ku amma in miji ne ya rasu da ita da ta yi ado ta shafa hoda da shafa turare da wani kwalli da sauransu sai ta yi wata hudu da kwana goma amma dan mahaifiya da waɗannan su ne dai mafi kusancin mutum zuwa gare shi to idan suka rasu mace ba a ce ba ta zauna ta yi takaba sama da kwana uku a tattare da rasuwarsu an gane da kyau wannan shine abin da ya sa ta yi ta ce amma wallahi ba buƙatar su bace ta sane saboda dai kawai in nuna mutane cewa dai na fita daga cikin alhinin rashin babana babana Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mishi ga yanda ma'aiki ya ce in dai ba miji bane ya rasu mace bai halitta ta yi takaba sama da kwana uku mun gane da kyau na'am yawwa alhamimu alqaraba wato alhamim da yake cikin wannan guri shine alqaraba wala yasalu hamimun hamima da cikin alqur'ani kenan. Na'am.
Wa an ummi abiyata radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qala la tuhiddum ra'atun 'ala almayyiti fawqa thalathin illa 'ala zawjin arba'ata ashhurin wa 'asharan wa la talbasu thawban masbughan illa thawba 'asbin wa la taqtahilu wa la tamassu diban wa la shay'an illa idha dhahurat lubdatan min qusbin aw adfarin ala asbu thiyabun min al-yamani fiha bayadun wa sawadun wal lubdatu ash-shay'u al-yasir wal qusbu al-'udu aw naw'un min al-dibi tubakharu fi bihin nufasa'u wal adfaru jinsun min al-dibi la wahida lahu min lafdihi wa qila huwa idrun aswadun al-qida'atu minhu tushbihu al-dhufra.
Yawala. Wa an ummi atiyyata radiyallahu anha hadithi daga nana ummu atiyya nusayba al-ansariya Allah ta'ala ya kare yadda da ita. Nana ummu atiyya tace hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tuhiddum ra'atun ala mayyitin fawqa thalathin. Wato baya halitta mace ta yi takaba ta zauna da shiga wanda take marasa kyawo da mugunyar shiga da kaya wanda yake marasa daraja da kima sama da kwanaki guda uku. Illa ala zaujin face dai ga mijinta, sai dai in mijinta ne ya rasu. Yanzu za ta zauna ta yi takaba ne arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwanaki goma kamar yadda aya ta Alkur'ani ta yi bayani. Wala talbasu thawban masbughan, hakanan kuma mace wanda take cikin takaba ba ta sanya tufafi wanda aka rina shi. Dukkan tufafin da rina shi ne aka yi, irin ta sanya atamfa ko leshe ko shadda da sauransu ba za ta sanya wannan tufafin ba wanda aka rina shi. Illa thawba asbin, face dai tufafin da ake yi da yake na asubu ne. Tufafin asubu shine tufafin da ake kera shi a can kasar Yemen a wannan lokacin, wanda yawanci mataye suna saka shi ne a lokacin da suke cikin takaba, wanda kuma shi yana da dauke da zane guda biyu ne. Wala taktahilu, sannan kuma macen da take cikin takaba ba ta yin kwalli. Kwalli na ado da kwalli na rashin lafiya, wannan duka ba ta yin shi. Sai ta yi tsawon kwanaki 130 ko ƴan kaɗan ne suka rage cikin kwana 130. Wala tamassu diban, hakanan kuma baya halitta macen da take cikin takaba ta shafa turare a jikinta. Duk wani turare wanda za ta shafa ta ji kanshi a jikinta baya halitta mace ta yi amfani da shi a lokacin da take cikin kwanaki na takaba. Illa idha tahurat, sai dai idan ta tsarkaka bayan ta gama jini na al'ada, idan tana cikin wato idan tana cikin wannan zama na takaba, idan ta tsarkaka daga jini na al'ada babu laifi za ta yi amfani da nubdatan wani ɗan yanki min qusdin na turare na qusdu au azfar ko kuma na turaren azfar. Wato waɗannan nau'uka ne guda biyu na turare wanda mata a wancan lokacin suke yin amfani da shi. Turare ne wanda yake na wuta, turare ne na hayaki, ba turare bane irin na fesawa a jiki. Al'asubu, abinda ake nufi da al'asubu da ma'aike alaihi salatu wassalam yace illa tsoba asubin shine thiyabun min al-yaman, wato tufafi ne wanda ake kawo shi a wannan lokaci ake safarar shi daga can kasar Yemen. Fiha bayadun wa sawadun, a cikin shi akwai zanen fari da baki. Wato tufafi ne wanda da ka ga mace tana sanye da shi to ka san akwai alamar tana cikin damuwa. To shi yasa mata waɗanda suke takaba ta rasuwar madajensu suke saka su a wannan lokacin, saboda su ma wannan doka ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba ado, ba kunshi, ba lalle, duk abin da ya zamanto na jin daɗi ne da ado ga diyama ce za su yi haƙuri, ba za su yi shi ba sai sun yi mata hudu da kwana goma. Wannubza, abinda ake nufi da annubza da ma'aike alayhi salatu wassalam yace illa idha dhahurat nubzatan min qusdin aw adfar, shine ash-shay'ul yasir, wani dan abu dan kadan. Suna yin amfani da dan abu dan kadan min qusdin, al-qusdu shine al-ud, wato talare wanda yake na ice. An gane talare na ice wanda ake sila shi a cikin kwalba, wanda ana ce da shi al-qusdu. Aw naw'un min at-tibi, ko kuma wani nau'i ne na talare, wanda tubakharu bihi an-nufasa'u, wanda an-nufasa mataye mata mace wanda take mai biki take hayaki da shi a cikin ɗakin ta, irin talare na wuta wanda ake zubawa, to wannan shine ake ce da shi qusd. Wal azfar, shi kuma azfar da yace au azfar, shi ma jinsun min at-tayyib, wato wani jinsi ne na talare, banda la wahida lahu min lafdhihi, ba shi da mufradi daga lafdin sa, haka yake dinna azfar jam'in sakina, amma ba shi da mufradi daga lafadin sa. Mun gane da kyau, akwai irin waɗannan kalma cikin, akwai irin waɗannan sunayen a cikin alqur'ani, irin su al-ibil. Kaga al-ibil suna ne na jam'i, baya da mufradi daga lafadin sa ibil. Mun gane da kyau, akwai su a cikin alqur'ani. Wa qila aka ce huwa iqrun aswad, wato al-azfar, wato bakin turare, turare baki, turare na ruwa baki, shine ake ce da shi azfar, wanda kuma ana samun shi na ice, ana samun shi, akwai na icin shi, akwai na ruwan sa. An gane alqita'atu minhu, wato yanki ɗaya daga gare shi, idan ya zama to na ice ne, yanki ɗaya daga gare shi, tushbihu dhufra, yayi kama da farce, shi yasa aka ce da shi azfar, irin kamar yanda farce din nan yake dan bantul din nan, to haka shi ma yanki ɗaya daga wannan tararan haka yake wajen girman sa, to shi yasa ake ce da shi azfar. Mun gane wannan hadisi yana bayyana mana cewa idan mutum ma, idan mace mijinta ya rasu, ba za ta yi amfani da kyawawan kaya ba nata a lokacin da take cikin kwanaki ta kaba, da a lokacin da take cikin kwanakin ta kaba, za ta zauna ta sanya tufafin da baya da yabo, baya da fallasa. Mun gane idan ya zama to a cikin tufafin ta akwai irin dogon riga baka, za ta yi ta amfani da ita ne a wannan lokacin. Ko akwai wata koda a cikin kayan wadanda suke rinannu, amma kuma akwai wanda suke kasassu irin naunin gida, to su za ta sa, ba za ta sanya kaya na ado ba, kowace irin sabga ake a gidansu ba za ta sanya kaya na ado ba. Sannan kuma kowace irin sabga ake a gidansu, auren yayanta, auren kananta, auren diyarta da sauransu, duka wannan ba za ta yi kwalliya ba, ba za ta shafa kwalli ba, ba za ta shafa turare ba, duk abin da shari'a ta musulunci ta hana ta, ba za ta kusance su ba sai bayan ta gama wannan takaba din. Na'am.
Wa an Ummi Salamata radiyallahu anha qalat, ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fa qalat ya rasulallah inna ibnati tufiya anha zawjuha wa qad ishtaqat an aynaha afa yukhiluha, fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama la marrataini aw thalathan kullu dhalika yaqulu la, thumma qala inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashrun faqad kanat ihda kunna fil jahiliyyati tarmi bil ba'rati ala ra'si al hawli faqalat zainab kanat al mar'atu idha tufiya anha zawjuha dakhalat hifshan hifshan wa labisat sharra thiyabiha wa lam tamass biban wa la shi'an hatta tamurra biha sanatun thumma tu'ta bidabbatin himarin aw dayrin aw shatin fataftabba bihi faqalla ma taftabbu bi shay'in illa mata thumma takhruju fatu'ta ba'ratan fatarmi biha thumma turaji'u ba'du ma sha'at min dibin aw ghayrihi alhifshu albayt as-saghir wa taftabba tudliku bihi jasadaha.
Hadisi na karshe a cikin kitabu talaq shine hadisin na Ummu Salama, Allah ta'ala ya kare yadda da ita. Nana Ummu Salama tace ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wata mata ta zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ta zo ta neman alfarma wajen ma'aiki. Faqalat, tace ya rasulullahi, ya jakadan Allah, inna ibnati tufiya anha zawjuha, hakika yata Allah ta'ala ya amshi ran mijinta, yata Allah ta'ala ya amshi ran mijinta yanzu tana nan tana zaman takaba waqadish takat ainaha tana fama da ciwon ido yanzu yanayin da ake ciki sun san cewa idan mace tana cikin takaba ba ta shafa kulli to yanzu shine kuma daya daga cikin matan sahabbai diyarta mijinta ya rasu kuma tana cikin takaba kuma idan ta yake mata ciwo shin akwai sauki game da abin da ya shafi shafa kwalli sawa kwalli na magani ko babu sauki a ciki tace afa nukhuluha shin ya halitta mu sanya mata kwalli ko afa nakhuluha shin ya halitta mu bata kwalli ta shafa ta saka na magani a cikin idan nata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala maiki sallallahu alaihi wasallama yace a baya halitta baya halitta ta yi hakuri in dai ciwon ido ne in ya huce na a dasa magani na afa nakhuluha ko afa nukhuluha ko wani ya tabbata ko kace afa takhuluha shi ma wani ya tabbata shin za ta sa kwalli a idan ta na magani maiki sallallahu alaihi wasallama yace la baya halitta mun gane marwataini da maiki alaihi salatu wassalam ya ga mata haka a karo na farko sai ta tashi ta tafi to kuma sai ta sake dawowa saboda kaunar Allah ta'ala ya saukar da rangwame ga mataye waɗanda suke cikin takaba idan su yake ciwo akan su shafa su yi amfani da kwalli sai ta sake dawowa ta tambaye shi da yace a bai halitta ta koma bayan ta koma hallo ta sake dawowa karo na uku kenan ko ta sake mai tambaya akan wannan kin mas'ala din dai. Tace Rasulullah din nan dai ta tana nan tana fama da ciwon ido. Saboda tana kaunar Allah ta'ala yayi wahayi akan rangwame ga matayen da suke cikin takaba idan suna fama da ciwon ido su yi amfani da kwalli na magani. Mun gane? Aw salatan so bi ta zo wajen ma'aiki ko so uku. Kullu zalika yaqulu la dukkan zawar da ta yi da ta ɗaya da ta biyu da ta uku dukkan yana ce a baya halitta
na'am
thumma qala sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan ya faɗa haka ya ce bai halitta ba a karo na farko da na biyu da na uku a na ƙarshe da ta zo ta da ya gaya mata sai ya ce inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashrun sani dai kadai fa adadin kwanakin da za ta yi su ne kwanaki na wata hudu da kwana goma su kadai ne fa za ta yi yan kadankin waɗannan ayyamun ma'adudat ne kwanaki ne waɗanda suke yan kadan ababen kidayawa wa qad kanat ihdakunna fil jahiliyya haƙiƙa ɗayar ku ta kasance a lokacin jahiliyya idan mijinta ya rasu tarmi bil ba'rati tana yin jifa da kashi na dabba ala ra'sil hauli bayan hucewar shekara guda da rasuwar mijinta mun gane a lokacin jahiliya idan aka ce mace mijinta ya rasu yanzu duk waɗansu yanayi na jin daɗi ba shi ba ita ba ita ba shi komai na jin daɗi ba ita ba shi sai ta shekara guda ba wanka duk wani abu na jin daɗi duk yanayin zahi a zo a yi tsawon zahin nan gaba ki dai sai ta shekara guda ba ta yi wanka ba na mai magana a gaba mun gane da kyau to shine ma'aiki alaihi salatu wassalam yazo yace yanzu kuma wata hudu da kwana goma ku zo ku raka neman wani rangwame Allah ya kawo rangwame ya sassake wata bakwai da kwana 20 amma yanzu dinda haka don so kuke ku raka neman wani rangwame fa qalat zainabu nana zainabu bintu ummi salama tace kanatil mar'atu idza tufiya anha zawjuha mace ta kasance idan Allah ta'ala ya amshi ran mijinta a lokacin jahiliya ta kasance dakhalat hifshan sai ta shiga cikin dan akurki ba dake ba take shiga cikin dan akurki take shiga irin in a gida akwai dakin tattabarai
na'am
kawai ciki za ta shiga ta raka lulu ta shiga ta fito ta shiga ta fito an gane ko ba ita ba shiga cikin daki wannan sifesal daki na mutane dakhalat hifshan za ta shiga cikin dan akurki ne walabisat sharrat thiyabiha, sannan kuma idan zata shiga zata saka mafi sharri daga cikin tufafinta, daga cikin tufafinta, tufafin da yafi kowane tufafi kashi ta fuskar ƙasa, shi zata saka a jikinta. Wala mutamassadiban, ba zata shafa turare a jikinta ba, wala shay'an, yace kai ba zata shafa komai ba a jikinta na ado, ba turare, ba hoda, ba jagira, ba ruji, ba farfare, ba kwalli, ba wanka, ba wanki, hatta ta murra biha sanatun, har sai shekara guda ta huce da ita, har sai ta shekara guda a cikin wannan dan akurki din. Kawai in kaga ta fito daga cikin dan akurki din nan, bukatar ta ce ta bil adama, za ta shiga ban daki ta fito, tana dawowa kuma lo za ta koma ciki. Summa tu'ta bi dabbatin, bayan ta shekara guda, yanzu da za ta fito fitowa ta ƙarshe daga cikin wannan dan akurki, ana tana fitowa daga ciki, sai a kawo dabba a aji. Himarin, waɗansu daga cikin a lokacin jahiliya waɗansu suna kawo jaki, su kawo mata, su ajje mata shi a gindin kafar da za ta fito daga cikin wannan dan akurki, idan ta fito gashi na a gefe ɗaya. Au ɗairin, ko kuma katon tsuntsu za a samu a kawo. Au shatin, ko kuma tinkiya ko akuya za a kawo a jingine a ajje a nan. Idan aka kawo mata, fataftaddu bihi, tana fitowa daga cikin wannan kangi na wahala, cikin wannan dan akurki, sai ta goggoga jikinta da shi, ta gaggarje jikinta, saboda gabaki ɗaya daga ta fito ta koma wata kala, ta koma wata kala, ta yi hurhurna, ta yi kaza, irin yanda in ka kulle hura a lokacin zahi ta yi kwana biyu, in ka buɗe ta za ka ga ta yi wata hurhurna, to haka ita ma jikinta yake saboda azaba. Fataftaddu bihi, sai ta gogu da wannan dabbar da za a kawo mata, in tumkiya ce aka kawo mata, kawai ko kuwa za su yi tai da ita, ta goggoga jikinta da kyau, ta gaggarje jikinta. Faƙalla ma taftaddu bi shay'in illa mata, Nana Zainabu tace kaɗan ne ma, ƙaranci ne idan aka kawo wannan dabbar, mace wanda ta gama ta kaba ta fito ta gogu da shi, face sai ya mutu wannan dabbar. Saboda yanayin da take tattare da shi na wari, tana kokuwa da shi, duk yanda yanayin jaki yake wada ɗaukan haƙuri, to ya kai in tura ta kai bango ga buk ya waɗe ya mutu. Ta gaggarje jikinta da kyau, saboda ba za ta shigo cikin jama'a ba, tana ɗauke da wannan wari. Kaɗan ne ma za ta gogu da wani abu daga cikin wannan dabbobin, face sai ya mutu. Summa takhruju, sannan kuma sai ta fito, idan ta fito, fatu'da ba'ratan, sai a bata kashin dabba. Fatarmi biha, sai ta yi jifa da shi. To wannan shi kuma kashin dabba da za a bata don ta yi jifa da shi, a lokacin jahiliya, saboda su akwai waɗansu tunani wanda suke ɗauke da shi wanda ya saba wa musulunci. Mace tana ɗauke da shi cewa idan ta yi aure ba tare da an bata wannan kashin dabbar ta jefar ba, mijin nata wannan wanda ya mutu zai iya zo mata cikin barci ya tada mata hayaniya. Shi ne sai a bata kashin dabba, ce je hoji can, ce mishi kai ma je ka can, kar ka sake dawo mini, ko a mafarki ba na so in ganka. Shi ne dalilin da yasa ake ba su kashin dabbar su yi jifa da shi kenan. Summa turaji'u ba'du, sannan kuma bayan ta yi haka, bayan ta garje jikinta, wannan daudar da wannan warin da take ɗauke da shi, ta garza shi a jikin wannan dabbar, ita dabbar ta rasu, shi gano kuma sai ta dawo ta shiga cikin jama'a, sai ta dawo ta ci gaba, ta dawo da abubuwan da ta kasance tana yi, masha ta duk abin da take so ta aikata, min ɗibin na shafa turare a wugari ko waninsa. Wannan shi ne a lokacin jahiliya. A lokacin jahiliya, idan mace mijinta ya rasu, tsawon shekara guda za ta zauna ba wanka, ba wanki, ba zama a cikin ɗaki mai faɗi, za ta zauna a cikin ɗan akurki ne, ita kaɗai daga ita hayin tattabarai masu shigi da huce da sauransu. Yanzu za ka shiga cikin ɗakin tattabarai kai minti goma ka fito gani, kai da kanka za ka raka zuwa, ka raka hamurka ne muka yi wanka. Ina kuma wanda za a ce ta zauna shekara guda a ciki,
kaga ai dole ya zaman to abun ya azaba ta kai azaba. Yace wannan hushi ne yanayin da kuke a lokacin jahiliya. Yace kuma yanzu Allah ya kawo muku sauki, za ku zauna a cikin daki inda banci har za ku kunna a lokacin zafi. In kuna buƙatar ku yi wanka na jin daɗi, ku yi wanka na jin daɗi don ku ji sanyi da ranku, amma kuma duk da haka ku zo ku raka zancen wani ciwon ido take. An gane da kyau. Al-hifshu, abinda Nana Zainab da take nufi da al-hifshu da tace dakhalat hifshan, shine al-baytu sayyir al-hajir, wato ɗaki wanda yake ɗan ƙarami wulakantacce, ɗan akurki kenan, akurki ake ce mishi. Wa taftadu, taftaduka shine tadluku bihi jasadaha, ta goggoga jikinta da shi, ta gaggarje jikinta wannan matsalar da take doke da ita, ta wari da ɗoyi da dauda da sauransu duka ta goge a jikin wannan dabba, ta kare a kanta kenan. Dalaka yadluku, tadluku, tadluku yana, to sai dai tudalliku bihi jasadaha. Na'am, wa bi hadha al-qadar kifaya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.